This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Wata mai shari'a a Amurka ta jingina dukkan shari'un da zababben shugaban Amurka Donald Trump ke fuskanta a rawar da ya taka kan zaben shekarar 2020. Mai shari'a a kotun gunduma Tanya Chutkan ta amince da buƙatar jingina shari'un a jiya Juma'a da lawyer musamman mai gabatar da ƙara akan laifuffukan da ake tuhumar zaben shugaban ƙasar Jack Smith ya nema. Ayarin Smith ya faɗa a cikin roƙon da ya gabatar na jinginewar kan buƙatar samun lokacin yin nazari kan halin da aka tsinci kai da zai daidai da tsarin ɓangaren shari'a. A tsarin ɓangaren shari'a ba za a iya gurfanar da shugaban ƙasa mai ci ba a gaban kotu. A yanzu dai Trump na shirye-shiryen kama aiki a ofishi mafi girma a ƙasar biyu bayan nasarar da ya yi a makon nan kan mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar, inda ake ganin ofishin shugaban ƙasar ka iya zama garkuwa ga Trump wajen kange shi daga fuskantar tuhume-tuhumen da ake mishi kan abin da ake ganin ya samo asali daga tarzomar da aka yi a harabar ginin majalisar dokokin ƙasar. Bisa nadin da aka yi mata na shugaban ma'aikata ga zababben shugaban ƙasa Donald Trump, a yanzu Suzy Wells ta tashi daga bayan fage a rawar da ta taka na shugabar yaƙin neman zaɓe zuwa matsayi mafi girma a sabon gwamnatin White House. Suzy Wells, mai shekaru 67 a duniya, za ta zama mace ta farko da za ta yi aiki a irin wannan matsayi a Amurka, yayin da za ta kama aiki a matsayin mafi kusanci mai ba da shawara ga shugaban ƙasar a watan Janairu. Da yake sanar da matakin a ranar Alhamis, Trump ya ce Wells na da ƙarfin hali, wayayya, mai fasaha da kowa ke so, ake kuma ganin girmanta a duniya. Naɗinta shi ne na farko tun bayan lashe zaben a ranar Talata da ya yi nasara a kan mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris. Trump ya faɗa cikin sanarwar shi cewa karamci ne da ya cancanta samun Suzy a matsayin shugabar ma'aikata ta farko a tarihin Amurka. Ya ce baya shakku cewa za ta kasance abin alfahari ga Amurka. Hukumomin tarayya da na jiha na binciken wani sakon wasiƙa na nuna wariyar launin fata da aka riƙa turawa a ɓoye ga Amurka baƙar fata a sassan ƙasar cikin makon nan, inda aka riƙa shaida musu cewa kamata ya yi a bautar da su, lamarin da ya janyo gagarumin yin Allah wadai da kuma gargaɗi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta NAACP ta ce sakonnin sun buƙaci waɗanda aka riƙa turawa a jihohi da dama da suka haɗa da jihohin Alabama, North Carolina, Pennsylvania da jihar Virginia, da su kai kansu gonaki domin tsinkar auduga, wata baƙar kalma da ke inkiya ga lokutan baya da aka riƙa bautar da baƙar fata a Amurka. Har yanzu dai ba a san waɗanne mutane ko ƙungiyoyi ba ne ke bayan irin waɗannan saƙonni da ake aikewa da kuma adadin waɗanda suka samu saƙonnin. Mutane a jihohi aƙalla 21 sun samu saƙonnin da ya haɗa har da makarantun sakandare da kwalejoji, kamar yadda kafar CNN da Associated Press suka rawaito. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta NAACP ɗin mai yaɗa manufofin tabbatar da adalci da haƙoƙin Amurkawa baƙar fata, Derek Johnson, ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ko kusa lamarin bai yi daɗi ba, kuma ba za a yarda a bar hakan ya samu wurin zama ba. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta ce za ta buɗe sabuwar hanyar tsallakawa cikin Gaza domin ayyukan jin ƙai a daidai lokacin da Amurka ke azaƙaimin ganin an samar da ƙarin taimako ga Falastinawa da ke fama da ƙarancin abinci da matsalar wurin zama tun bayan ɓarkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a, rundunar dakarun Isra'ila da hukumar da ke kula da ayyukan gwamnati a yankunan da ta mamaye, GOGAT Kogat, sun ce ana shirye-shiryen buɗe hanyar nan da ake cema Kisufim. Sanarwar da aka sake ta kafar sadarwar zamani ta X ta ce rundunar dakarun tsaron Isra'ila IDF da Kogat na aiki ne bisa umarnin manyan shugabannin siyasa a matsayin wani bangare na kokarin da ake yi na samar da ƙarin hanyoyin shiga da tallafi cikin Gaza. Sanarwar ta ƙara da cewa dakarun tsaron Isra'ila sun gina cibiyoyin sa ido da samar da kariya kan hanyar Kisufin da ake tsallakawa, tare da samar da wasu hanyoyi a yankin Isra'ila da yankin Gaza, dubun bayar da damar shiga da tallafi cikin yankin kudancin Gaza. Daga ranar Juma'a na Amsterdam ta haramta yin tarzoma na tsawon kwanaki uku bayan harin da aka kai cikin dare kan magoya bayan kungiyar kullan kafar Isra'ila kan abin da magajin garin ya kira da nuna kin jini, inda Isra'ila ta aike da jirage zuwa Netherlands domin kwashe magoya bayan kungiyar zuwa gida. Magajin gari Famke Harsema ya ce an kai hari kan magoya bayan Maccabi Tel Aviv tare da cin mutuncinsu har sai da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka shiga tsakani suka yi musu rakiya zuwa hotel ɗinsu. Akalla mutane biyar ne aka yi wa magani a asibiti.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na sanyin na barka da asuba.
Barka ka dai malama Grace, da fatan an shigo karshen mako
na gaba. An sha aiki.
Kai lalle ka, an sha aiki.
An yi kumfan baki.
Ah, sosai gaskiya, an sha aiki, an aikatu. To kin san an ce wai lokacin abu a yi shi.
Haka, haka.
Gaskiya.
Kuma daga wannan kuma sai shekaru hudu masu zuwa ga mai tsawon rai.
Eh lalle kan, to nan kuma yanzu.
Ga mai nisan kwana.
Eh nan kuma yanzu sai ranar rantsuwa yanzu. Ita ce ta rage yanzu kuma ita ma za a sha aiki.
To me na san yana me ya burge ka a wannan zaban?
Wallahi
gani na daban da zai zama da ilmantarwa ga mai sauraro.
Wallahi malama Grace, ni gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda suka burge ni, amma kin san wanda yafi burge ni? Wato duk abin da yafi burge ni babu kaman a ce a lokacin wannan zaben ba wai ko bayan shugaba ba, a'a. Hatta da tsare-tsare da shi shugaban ma zai zo ya hausa kai zabe akan su. Ya idan aka zungura maka kamar yadda kika fara bayani a makon da ya gabata, wato sai da aka yi zaben nan sai na gano yadda abin yake. wato malama Grace eh a cikin wannan ballot din a ciki zaka wai wato hadda abinda ake kira assessment na gwamnatin da ta gabata sai kai saboda za a tambaye ka za a ce maka tattalin arziki shekara hudun da suka gabata shin ya ka ganshi yayi daidai koko a ya ka ganshi a ci gaba da haka nan koko a saki sana akwai irin manyan batutuwan da suke daukar hankalin jama'a musamman ku su kansu ɗan takaradin a wuraren yakin neman zabe wanda abana kamar yadda muka yi masu raro bayani muhimman abubuwan guda uku ne za a ce na farko tattalin arziki na biyu abin da ya shafi sha'anin zubar da ciki na uku dokokin mallakar bindiga yawa sanan na hudu shige da fice to duka waɗannan malama Grace da na duba sai na ga cewa duka suna cikin abin da kai zaka jefa ƙuri'a domin bayyana ra'ayinka da kuma matsayinka dangane da waɗannan abubuwa kin ga ko da shugaba zai zo zai yi aiki ne da bukatu da ra'ayin jama'a ƴan ƙasa ba wai ya rika yin abubuwa ko kuma ya dauki wasu matakai waɗanda ƴan ƙasa ba sa so na ƙashin kan shi ba tare da abin ga bukatar ƴan ƙasa ba to wannan gaskiya yafi burge ni kamar yadda nace amma akwai abubuwa da yawa na koyi amma dai wannan yafi burge ni malama Grace
to bari abin da zai faru shine duk da yake an yi wannan zaben an kammala idan masu sauraro suna da waɗansu tambayoyi da suka jibinci wannan zabe za su iya turowa ko dai in abin da za mu iya a gurguje za mu tattauna a kai ne a bari ya huce in ba haka ba sai mu miƙa su ga Ibrahim ka almasi garba domin ya amsa musu ko
ai gaskiya ne malama Grace haka ne don abubuwan suna da yawa
haka abinda ya zama na koyi da zai taimaki kasashenmu da fatan masu ruwa da tsaki sun ji sun gani za kuma su yi koyi da shi
gaskiya
kan ci gaban kasashenmu
gaskiya ne malama Grace
a gurguje kamar yadda muka saba, bari mu fara mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan abokin aiki, abokin fama, wato shi tsohon dan jaridan nan Alhaji Halilu Ahmad Geto, wanda Allah ya yi wa rasuwa. Muna mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki a gida Najeriya da kuma iyalin shi baki daya. Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin, summa amin, Malama Grace. To Malama Grace, haka kuma muna mika sakon ta'aziya zuwa ga kanin mu Faisal Sani Makeri da mai ɗakin sa Wasima Abdulgafar, bisa ga rasuwar mahaifinta Malam Abdulgafar, wanda ya rasu a makon da ya gabata a Kumasi Alaba ta ƙasar Ghana. Sai kuma ta'aziya ga iyalan Sheikh Muhammad Bagaya a birnin Accra, wanda Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya Alhamis. Gaisuwa ga dukkan 'yan jarida a Ghana saboda rasuwar Sheikh Muhammad Bagaya, wanda dan jarida ne kuma limami ne. Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To bari mu ci gaba da sada zumunci. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Abubakar Ahmad da babawo mai takin zamani Turu, sai Haruna BBY da Alhaji Isa Yaro Gwalfa, da Allah ya sa ka sunan nan yake, sai kuma Alhaji Idi mai lambun kogin Sallah da Shehu mai kifin miya Turo da kuma shugaba Ahmadu Tela Turo da jikansa mai Saje Turo da Haris mai nama Gada Bijos da kuma Inuwa Gote Gumau BRC FM Turo, da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Haduu Yaro mai gyaran agogo Saminaka da Alhaji Musa mai kantin sauki, sai kuma Damba mai shayi Saminaka da kuma Abashe mai goro cikin garin Kayarda a karamar hukumar Lire, da fatar an tashi lafiya.
To amin, summa amin. To bari kuma mu isar da sakon gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Aminu Ya'u na bayan UBA a Sokoto, sai Usman A Bello Bunkari shi ma a Sokoto, da Abdulkadir Sarkin Hurumi, da Mu'azu Ozin Nufawa Sokoto, da Bilyaminu Umar Nakasari Sokoto, da Idi Chana mai Murahu Sokoto, sai Aminu Dan Inna mai Nika Gandu Sokoto, da Abdul Aziz Mr. Kunya shi ma a Sokoto, da Modestir Binanci a Sokoto, sai kuma Hassan Binanci shi ma a Sokoto. Gaisuwar filin Abar Yahuce zuwa ga Hajiya Inno Kofar Marke a Sokoto, sai kuma Mama Hafsa Dange Shuni a jihar Sokoto, da Mudassir Sani birnin Kebbi a jihar Kebbi Najeriya, da kuma Bello Biji gidan Madi karamar hukumar mulkin Tangaza a jihar Sokoto, sai kuma Sirajo Kasimu Magaji Argungu a jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya, da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
Wato da san yana kamar yadda muke faɗa kullun, komi kirkin ka
ba za ka iya gane kowa da gaisuwa ba.
Sabili da aka bari mu dire a jamhuriyar Niger, a mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta Abar Yahuce ga Isiyaka mai Tambo Angon Balki baban Latifa na gidan radio Dalol FM tsibirin Dogon Duci, kasan Duci ake cewa, ko kuke cewa ko
Duci mu ga shi Duci kwarai
Dogon Duci Niger. To sai kuma Isa Jika mai Saje Turo da Sani Da'u tsatsun burin na Biliya Mudi garin Malam, da Haruna Dan mai Yaki direban likita Tsibiri, da kuma Mama Gudiya Tsibiri. To tsibirin nan dai gari ne, na kyautata zaton haka
a gari ne
Dauda Sama,
shi ma Tsibiri ake cewa Tsibiri,
tsibirin Tsibiri ko
a
shi ma Tsibiri yake to da Dauda Tsibiri da dai ɗan tsibirai da yawa da suka hada da mai martaba sarkin Tsibiri Alhaji Abubakar Marafa, da mai yaki Abubakar Usmanu da Yahaya Bawa Radio Dalol Tsibiri, da mai gida da kuma Alhaji Zada Bawa. To da fatar an wayi gari lafiya da dukkan al'umman garin Tsibiri.
To Malama Magris, da fatan su ma za su yi ƙarshen mako lafiya.
To kace a biyo ka bashi na sanyin nan.
Lalle masu sauraron mu na bin mu bashin cikamakin tattaunawar da muka somo makonni biyu da suka gabata.
Cikin alƙawari cikawa.
Cikin alƙawari cikawa da fitaccen wato jarumi a masana'antar fina-finai ta Kennywood, ana maganar Sadiq Sani Sadiq a kamar yadda wakili Mubaraka Bashir ta soma tattauna mana da shi ga cikamakin tattaunawar.
Da farko dai zan yi cewa fina-finai ne guda biyu waɗanda har gobe na kasa tantance wanne zan kira a matsayin bakan danya. Na farko akwai Mati da Lado, na biyu kuma akwai ɗan marayan zaki. So waɗannan fina-finai biyu gaskiya har gobe su nake kallo a matsayin bakan danya. So amma along the way ana tafiya kuma duka fina-finan da na yi a baya duka gaba ɗaya. So sai aka zo kuma na yi wani fim guda ɗaya wanda wannan fim ɗin gaba ɗaya sai zama mun wani abu na daban kawai ɗan ya cira kawai wani iko ne kuma na Ubangiji. Saboda tunda nake fina-finai gaskiya ban taɓa receiving calls akan fim kamar fim ɗin labari na ba. Sannan akasari tunda aka so mai yi duk akasari duk inda zan je duk mutanen da zan haɗu da su yawanci kawai maganan fim ɗin labari na suke mun maganan fim ɗin labari na suke mun repeatedly har yanzu haka da muke maganan kake kusan a gurare da yawa ma sunana ya canza ya bata daga Sadiq Sani Sadiq yawanci ya kaji na shekuru ya kaji ana al'amin ko kuma mai nasara. Amma dai still waɗancan fina-finai guda biyu su nake lissafa a matsayin bakan danya. Eto gaskiya ban zo makura a kan harkar fim ba, saboda ni har gobe ina sa rai ko menene na zama a rayuwa ko menene na zama in dai ina numfashi da rai da lafiya so ba zan bar harkar fim ba in one way or the other. Ko da shekaru sun ja in dai zan iya motsawa ina gane abin da ake to insha Allah zan zo in yi fim wasu kuma in koma in je in yi wasu abubuwa. Amma dai fim ba ni da ranan daina shi gaskiya for now. To gaskiya wato babban matsalan da muke fuskanta yanzu haka a Kanewood da wuce harkar marketing yadda za a yi mu sayar da fina-finanmu ko kuma mu kai su wasu gurare da za mu je mu bayar mu karɓi kuɗaɗe masu yawa da muka kashe a cikin fina-finan ba. Harkar kasuwanci shi ne babban matsalan da muke fuskanta wanda wannan ya samo asali ne daga yanayi na lokaci. Saboda farko kafin mu zo ana yi VHS ne kaset wannan aka zo aka dawo CD aka dawo DVD yanzu kuma wani lokaci ne da aka zo da gaba ɗaya idan kika duba yawancin gidajenmu a cikin kashi 100 kashi 90 ko kuma ce kashi 95 ba amfani da CD ko kuma DVD. Yanzu yawanci fina-finai hatta sinima ɗin da muke zuwa mu kai films din aje a kalla akasari yanzu sinima sun ma ba a iya zuwa kawai komai ya dawo kan wayan hannu. Sannan kuma har yanzu ba mu da wata kafa da za mu kai films din mu mu samu kuɗi masu yawa. Akasari yanzu YouTube ne ake kaiwa sai Netflix da ake ta Netflix a baki da sauran manhajoji da ake saka fina-finai. Amma har yanzu ba wasu kuɗaɗe ne masu girma ake samu ba. So wannan shine matsalan da muke ta fuskanta a Kanewood wanda har yanzu dai gaskiya ba a yi solving ba tunda YouTube ba wani biya yake yadda ya kamata da zaka kashe kuɗi masu yawa kuma ka same su dawo aljihunka ba. So kuma wannan dai ba zan ce an samu solution ba for now, amma muna sa rai za a samu in future insha Allah.
Abinci na zuciya da rayuwa ta yace farin ciki na mai yayin damuwa ta da rikici ya magani da bi na zo zo nan bani na sha ina warke
are na ce da ita ta barakar mai tare na tare zan gari tare ga mace tare tana an kada
dole sa hakura si mini lali
Na'am Malama Grace.
Eh. Ka tuta mun da azumin baba. Yadda azumi. Ya rafke baba. Da girman baba.
Baba a take.
Nace ina ga aikin zaben nan. Na gani na sanyin da aikin zaben nan ya naka saka. Na ji da sanyin. Da wannan da.
Sannu.
To muna godiya ga bakon namu. Sai kuma ko bai zuwa muna wani ya sake shigowa ko?
Insha Allah.
To sai kuma abokin aiki yau aka ce wai faɗi da zuwa da kai.
Eh zuwa da kai ya fi aiki.
Isa babban.
To wannan abin da ake faɗi na Fulani wani sa'in sai ka ga kamar wani sharri ko wani abin nan amma gaskiya a zahiri tun na gaskiya fi yawa mu muna da agents ko agents ta tsara aikin haji da umara to akwai wani Bafulatani ana ce mai Hardo wani namun ta sunan daga wajen yankin Daboro to da shi wannan Hardo da matar shi da 'ya'yansa uku sai suka biya kudin aikin haji da wakilinmu Margayi Alhaji Ulamaji Dada a tsibirin Godiya da suka zo na daga Madina na zo Jidda na tarbe su muka je can Madina muka haɗu sauran alazai da muka taso muka zo Makka yanzu tun da na riga na yi umara na sauke da waɗancan sauran alazai dole su sai na yi musu tun da ba su yi umara ba dole su sauke hudda wannan harami kenan zan kai su yanzu mun je na nuna musu ɗakin kaba na ce wannan shi ne ɗaki na Allah shi ake ce ma kaba Bafulatani na ya ce yanzu wannan mina na muka yi aka ce mashi ɗakin Allah ne aka kewaya sai shuwe dubi ɗakin kaba ya ce yanzu gogon suna siki wayan su gogon suna siki kayo Allah yake ce ma goga
wannan duk kalifin su ne kin san ba gobiri ne don haka duk abin da ya fada ba mu
waka ya tsaya da wanga labari na sanin
su mamman da kai da duk gobira wanda a kasan nan ka sani da kasashen ku duk abin ga mai muku yawa amma dai tunda kun dau bashi ka san mu ba mu barin bashi ka san ba mu barin bashi sai rama
to na sanin wannan so man tabe kenan yace to mako mai zuwa ko kuma nan gaba sai sake shigowa dan buhuna
yace shi ma buhuna ya tattaro
kun yi abun ba da dariya a dama yace dama duk lokaci da aka fada sai mutane su ce kazafi yace amma wannan a gani idan shi ne aka yi yana ya gani idan shi ashe
Allah
kuma la majulin na daga bana hannu sabili da aka tilas bujaburki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
farfado da al'adin Hausa gargajiya mu je tushen Hausa ana kiran mu yayan Hausa wa amma shekar mu ba ta kalar Hausa
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya
Allah Allah Rabbani sarkin da shi ya kai kashin baya.